يؤمنون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أعلى الثناء والمجد أحق ما قال الأب وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الحمد لله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان يبو يا تبتا ga Allah jalla wa ala da yayi mana ni'ima mai girma akan halartar wani watan Ramadan a cikin rayuwar mu Allah madaukakin sarki hakika yayi ni'ima a gare mu da ya sanya mu waɗanda ya ba su tsawon rai da har suka halarci wani wata na Ramadan a cikin rayuwarsu wannan wata mai albarka wannan wata mai alfarma hakika ni'imomin Allah jalla wa ala suna da yawa akan mu kuma tuna su da ambaton su da fadar su yana daga cikin abinda yana daga cikin godiya ga ni'imar Allah kuma yanda Allah ta'ala ya umarce mu ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka al'ummarsa suka ciki take ciki yace wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith dan haka mu zanta da ni'imar Allah wannan yana daga cikin godiya gare shi kuma wannan godiya mai tabbatar da kari ce daga Allah wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid yayin da ubangijinku yayi sanarwa lalle idan kuka yi godiya zan kara muku a cikin ni'imata kuma idan kuka yi butunci to azabata mai radadi ce Allah ba ma butunce ma ni'imarka wala bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzib wa lakal hamd ba ma musun wata daga cikin ni'imarka yaro ya ubangiji kuma dukkan yabo ya tabbata a gare ka wannan a mi'adi da Allah madaukakin sarki ya yi mana muwafaka da wato gudanar da shi a rayuwarmu shine mi'adin mu da alqur'ani da karatun tafsirin sa a cikin kowane watan azumi shima wannan wata ni'ima ce babba da Allah madaukakin sarki yayi mana a cikin wannan al'umma watan ramadan wata ne na alqur'ani alaƙarsa da alqur'ani alaƙa ce da dadda sannan kuma alaƙa ce wadda take wanzazza wadda yake ba ta yankewa har Allah ya nade kasa har Allah ya dauke alqur'ani a doran kasa domin shi watan ramadan shine watan da Allah ya saukar da alqur'ani a ciki a daren lailatul qadr ya saukar da shi daga lauhul mahfuz ya zuwa ga sama ta daya wanda daga nan ne mala'ika jibril ya rinka sassaukar da shi ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi a tsawon shekaru 23 da yayi na annabci da manzanci amma saukar da shi jumlatan wahida wanda da shi ne mala'iku suka wanda da shi ne mala'ikun da ke cikin sama suka san saukarsa malaika Jibril ya san shi, sannan ya rinka saukar da shi da izinin Allah a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan sauka ta asali a cikin watan Ramadan ne, a daren Lailatul Qadr, wanda Allah ya ce inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Kuma daren Lailatul Qadr dinnan shine dare mai albarka, wanda Allah ta'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Mun saukar da Alkur'ani a cikin dare mai tarin albarka, duk shine dai wannan dare wanda yake a cikin watan Ramadan yake. Dan haka yayin da ya yadu a harshen malamai da magabata wannan al'umma, suna cewa Ramadan sha'arul Qur'an, watan Ramadan watan Alkur'ani, to wannan shine dalili. Yana da waɗansu fuskoki da dama, amma asalin alaƙar Ramadan da Alkur'ani shine saukar Alkur'ani a cikinsa. To sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana danƙwar alaƙar Alkur'ani da Ramadan, inda ya zo a hadisin Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu, wanda yake a cikin Bukhari, a cikin farkon sahihul Bukhari, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mudarasa Alkur'ani da Jibril a cikin watan Ramadan, yana karanta masa Alkur'ani tun daga farkonsa har zuwa inda aka saukar da shi ƙarshensa. A kowane watan Ramadan sai ya yi khataman Alkur'ani tare da mala'ika Jibril, har a shekarar da zai bar duniya, shekara ta goma bayan hijira, wanda ita ce shekarar ƙarshe, ita ce shine Ramadan na ƙarshe da ya yi, ya yi darasin Alkur'ani har suka yi sauka biyu tare da mala'ika Jibril. To kun ga wannan ya nuna cewar watan Ramadan haƙiƙa watan Alkur'ani ne. Dan haka magabata na ƙwarai suka tafi akan wannan, suka kasance suna mayar da hankalinsu ga cikkaf akan Alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka. Suna mai da hankalinsu wajen Alkur'ani ta fuskoki da dama. Fuska ta farko shine raya kalatunsa a cikin qiyamu Ramadan, a cikin sallar tarawih, wanda ɗaya daga cikin ayyukan ibada ne da suka keɓanci wannan wata, kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wanda ya tsayuwar watan Ramadan ya yi sallar tarawih, ya tsaya da daddare a cikin sallah a dararen Ramadan, imanan, yana mai imani da gaskiyar ladan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa zai a samu, wa ihtisaba, yana kuma mai suwurwuri, yana mai kokarin samun wannan ladan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. To sai ya zamanto al'adar magabata yayin da suke aiwatar da wannan ibada ta salatu ta wato qiyamu Ramadan, sun kasance suna karanta Alkur'ani a cikinsa da yawa. Don haka farkon wanda ya sunnata haduwa ta dindindin domin yin wato qiyamu Ramadan shine Umar ibn al-Khattab Amirul Mu'minin radiyallahu anhu wa arda al-Faruq. Yayin da ya sunnata wannan sunna, ya kaddamar da makaranta Alkur'ani ne daga cikin sahabbai domin su zamanto su ne waɗanda za su rinka yin limanci a wannan sallah. Ya kaddamar da Ubay ibn Ka'ab, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa shaida da karatun Alkur'ani, har ya karanta masa suratul Bayyina, ya ce Allah ne ya ce in karanta maka ita. Allah ya yi masa shaida har ya ce a karanta masa wannan sura saboda saninsa da Alkur'ani. To shi sayyidina Umar ya gabatar yake ma sahabbai sallah. Daga baya kuma aka ware mata aka sa musu limami na daban, shine Abu Ruqayya Tamim ibn Aus ad-Dari, wanda yake musu sallah. Dukkaninsu makaranta Alkur'ani ne, domin nuna kan cewa ita qiyamu Ramadan ta keɓanta da yawan karatun Alkur'ani a ciki. Don haka ya zamanto al'adar magabata na ƙwarai suna yin saukar Alkur'ani a cikin sallar tarawih, su sauke shi a cikin dararen da suke yin sallar tarawih gabaki ɗaya. Bal Imamu Ahmad ibn Hanbal, ɗaya daga cikin a'immatul madhahibil arba'a, imamun fi sunna, imamun fi fiqh, imamun fi hadith, imamun fi zuhud, imamun fi wara, kamar inda Imamu Shafi'i ya ambace shi. Dukkan waɗansu kyawawan sufofi sai da Imamu Shafi'i ya ambata guda tara, yace a Imam Ahmad jagora ne na addini a cikin su. Imam Ahmad yace ya riski magabata suna soke Al-Qur'ani a cikin watan Ramadan, bal har suna sanya wanda yake zama kamar wato wanda shi baya shiga cikin sallar, wanda shi zai zauna aikin sa shine duk ayar da ake kuskure wajen karatunta ko akai tsallake wajen karanta ta sai ya rubuta ta, wanda idan an gama idan daren karshe yazo sai a bama limaman sai su karanta waɗannan ayoyi da akai tsallake dan ya zamanto ba abin da ya kubce musu na karatun Al-Qur'ani a cikin waɗannan darare. Ku duba ku ga tsananin kulawar magabata da karatun Al-Qur'ani da sauke shi a cikin watan Ramadan a cikin sallar tarawih. Fuska ta uku da suke kula da karatun sa da suke karfafa alakar su da Al-Qur'ani a cikin wannan wata shine ta fuskar tilawa. Sun kasance suna yawaita tilawa su bar dukkan wani abu sai tilawar Al-Qur'ani a cikin wannan wata. Sunnar tilawar Al-Qur'ani ga wanda yake zai dauki wurdi na saukar Al-Qur'ani, lazimi na tilawar Al-Qur'ani shine akallan kwanakin da zai yi, mafi karancin kwanakin da zai yi domin ya yi saukar Al-Qur'ani kwana uku. Wannan ga wanda yake yi dindindin kenan. Amma ya zo daga cikin ɗabi'un waɗannan magabata na ƙwarai cikin watan Ramadan, saboda watan Al-Qur'ani ne, sun kasance suna saukar Al-Qur'ani fiye da haka. Akwai daga cikin su ɗaya daga cikin manyan malaman hadith, almajirin Imam Malik kuma malamin Imam Ahmad, almajirin Imam malamin Imam Yahya ibn Sa'id al-Qattan, wanda ake ce masa Amirul Mu'minin fil hadith, ya kasance idan watan Ramadan ya zo a kullun da rana sai yayi sauka Al-Qur'ani, a kullun da daddare sai yayi sauka Al-Qur'ani. Sauka biyu yake yi ta Al-Qur'ani a cikin watan Ramadan. Imam Malik, Imam Darul Hijra, an ruwaito cewa idan watan Ramadan ya shiga sai ya daina karatun hadisi, ya daina zama majalisin fatawa da fiqh, sai ya koma ya zuwa ga Al-Qur'ani kawai. Ba abin da yake yi sai karatun Al-Qur'ani, tilawarsa. To kun ga wannan ya nuna ƙarfin alaƙar watan Ramadan da Al-Qur'ani. Sannan fuska ta hudu shine wajen bayanin ma'anarsa. Shi kuma malamai kamar yadda ya zo daga cikin ayyukan magabata, Imam Tabi'in, Imam Ahlul Basra, Qatada ibn Da'ama as-Sadusi, almajiran Anas ibn Malik, kuma malamin manyan malamai irin su Ayyub ibn Abi Tamim as-Saqtiyani da sauransu. Imam Qatada ibn Da'ama ya kasance idan watan Ramadan ya zo sai ya shagalta da karatun Al-Qur'ani da tafsirinsa. Dama malamin tafsiri ne. Masu karanta tafsirin Ibn Kathir suna ganin maganganun Qatada a cikin tafsir. To idan Ramadan ya zo sai ya mayar da hankalinsa wajen bayyanar da ilimin ma'anar fassara Al-Qur'ani. Wannan ya nuna ƙarfin alaƙar Al-Qur'ani da wannan wata wajen sanin ma'anoninsa. Kuma wannan malamai sun cire shi daga kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mudarasar Al-Qur'ani yake tare da mala'ika Jibril. Mudarasa shine yin darasu, wato ya karanta mala'ika Jibril yana ji har su yi sauka. Wanda yake karatunsa domin inganta tilawarsa, da karatunsa domin inganta haddarsa, da karatunsa domin tishin haddarsa, da karatunsa domin kada haddar ta kubce, da karatunsa domin sanin ma'anoni, duk yana daga cikin mudarasar Al-Qur'ani. Don haka mu Allah maɗaukakin sarki albarkacin jihadin Sheikh Usmanu Dan Fodiyo da ya yi a wannan nahiyar ta duniya, muka ci gadon al'ada kyakkyawa wadda kasashe da dama na musulmi ba sa yinta, shine yin tafsirin Al-Qur'ani a cikin watan Ramadan. Wannan albarkan jihadin Sheikh Uthman da ya jaddada ilimin addinin musulunci, ya jaddada aiki da Al-Qur'ani da sunna, ya jaddada karantarwa ta Al-Qur'ani a cikin majalisai da yaɗa ilimi na addinin musulunci, shine yasa aka samu wannan gado kyakkyawa, aka rike shi kuma al'umma take gadon sa ga al'umma har yazo ya tike gare mu haka muka tashi muka ga ana yin wannan tafsiri a garuruwan musulmi wanda a wannan garin na Kano tun ana yin sa a ciranci har aka dawo da shi ake yin sa a gidan sarki wanda shine na gama garin mutane suke sani banda wanda ake a makarantu makarantu na soro makarantu da suka shahara irin makarantar zangon bare-bare gidan Malam Tijjani da gurare makarantu da dama waɗanda ake karatun Alkur'ani ko bai tsaya kawai a wannan gari namu na Kano ba a sauran garuruwan musulmi haka suke yi har ya kai yanzu gashi nan wannan karatu wannan sunna ta tafsiri a cikin watan Ramadan ta yadu kungiyoyin addinin musulunci sun karbe shi a masallatai na musulmi ana rayar da su da karatun Alkur'ani da sanin tafsirin sa a cikin wannan wata sannan kuma da daddare ana rayar da masallatai da sallar tarawih tsakanin dare da rana kuma mutane na zama a cikin masallaci suna barin wuraren ayyukan su masu daukan hutu na daukan hutu masu raba aikin su na raba aiki da wanda zai kula da aikin su su sanya lokacin su a cikin masallatai suna tilawar alkur'ani mai sauka duk mako yana yi mai sauka a cikin watan alal akalla ya sauka ɗaya yana yi kowa gurgurdan ikon sa ana kokarin ya zamanto an samu rabon alkur'ani rabon ba mutum bawa ya samu rabon sa na alkur'ani na dangantaka da alaka da karfin sila da alkur'ani a cikin wannan wata wannan alhaidi ne mai yawa falillahi alhamdu fil ula wal akhirah mu gode ma Allah akan wannan ni'ima kan kuma Allah madaukakin sarki ya kare mu ya dada kara dankon alakar mu da silar mu da alkur'ani a cikin rayuwar mu baki daya yayin da mutum ya zamanto lokacin sa na Ramadan ya cika shi da wannan alaka da alkur'ani to wannan ya shiga makaranta wanda ake fatan bayan Ramadan wannan alakar tasa da alkur'ani za ta dore sai zamanto yayin da ya rayu da alaka da alkur'ani yayin da girma zai zo masa yayin da girma ya zo masa ba zai iya yin waɗansu ayyuka na ibada masu waɗanda suke buƙatar karfin jiki ba alkur'ani na nan a harshen sa zai karanta shi sabanin waɗanda abin tausayi za ka ga girma ya zo musu saboda ba su yi alaka da alkur'anin ba ba abin da suke yi sai karatun jarida ba abin da suke sai karatun littafin labarai Nobel mutum ya yi furfura ya ba mu 60-70 baya amma yana karatun Nobel shi kansa abin yana masa ciwo cewa ga abin da ya same shi to wannan sai mu rarrashe shi mu ce lokaci bai kure ba domin akwai mutane waɗanda suke a girman shekararsu shekarunsu suka koma ga alkur'ani kuma Allah ya sauwaƙe musu shi wanda kuma bai kai wannan lokaci ba lokaci yayi da zai makansa tanadi domin hangen abin da zai same shi a wannan lokaci a lokacin da kafarka ɗaya tana gab da shiga kafarka tana gab da shiga kabari da ya kamata ka yawaita ayyukan alkhairi to a lokacin nan alakarka da alkur'ani za ta amfane ka dan haka mu karfafa wannan alakar tunda sauran kuruciyarmu tunda sauran lafiyarmu tunda sauran iyawarmu domin wannan alaka ta dawwama tare da mu har ya zamanto kan cewa mun samu wato alkur'ani ya kasance tare da mu a ƙarshen rayuwarmu kamar yadda ya kasance tare da mu a farkon rayuwarmu sannan abu na ƙarshe na nuna alaƙar alkur'ani da wannan wata na Ramadan shine kowanne daga cikin su ranar alƙiyama masu yin ceto ne kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunan Nasa'i الصوم والقرآن يشفعان أزمي دا القرآن سنعين تيتورنا القيامة أزمي زي تيما الله يا الله ناهنا شتي ناهنا ششا كباني شتنسا معنى كباني شي وتكا يا هلك أن سلم شي ملائكم أذاب ذاس بوكيش أزمي يزوي تي الله كباني شي الله يما أزمي الفرما يكرقو شتنسا يسكبا ونسمي أزمي haka zalika alqur'ani zai zo ya ce ma Allah ya Allah na hana shi bacci da daddare yana karanta ni ka bani cetonsa Allah ya bashi ya ba mu alqur'ani cikin bawa dama kuma wannan al'adar alqur'ani ne cewa mai ceto ne suratul mulk kamar yanda yazo a hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi ceto ga bawa hatta ana yi masa azabar kabari kamar yanda yazo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sura ce mai aya 30 ta yi ceto ga bawa hatta ana shi azaba hatta ana yi masa azabar kabari saboda haka wannan ya nuna karfin alakar wannan wata da alqur'ani dan haka nasihata da wasiyata ga kaina sannan ga ƴan uwa ga baki daya shine mu kasance mun rayar da wannan wata na azumi da alaka mai karfi da alqur'ani mu sanya makan mu wurdi na alqur'ani wanda alal aqalla zamu gurgudan iko gurgudan hali gurgudan iyawa wanda zai sauke wanda zai sauka daya yayi wanda zai yi sauka biyu yana da iko yayi wanda yake da ikon sama da haka yayi gurgudan ikon sa kun ji dai abinda magabata na kwarai suka kasance suna yi kun ji masu kai kimma wajen saukar alqur'ani irin su Yahya ibn Sa'id al-Qattan masu sauka dare da rana saukar dare nata saukar rana tata saboda haka kowa gurgudan ikon sa gurgudan lokacin da mutum zai samu a wannan gari ne yana daga cikin albarkar wannan gari zaka yawo a cikin kasuwannin wannan gari ka rinka ganin mutane a cikin kasuwa suna tilawa alqur'ani wannan yana daga cikin albarkar wannan gari domin wannan yana daya daga cikin saukin da Allah ya yi ma wannan al'umma na alqur'ani kan cewa suna karanta shi akan shimfiɗa suna karanta shi a kasuwanni suna karanta shi a hanyoyi suna karanta shi a masallatai ba kamar mabiya waɗansu addini ba da sai su zo cikin masallaci sannan za su karanta littafin su mu Allah ya hore alqur'ani a gare mu kana tafiya a hanya kana karatun alqur'ani a wannan garin ne kake samun makiyaya masu kiwo mahaddata alqur'ani idan za su gaya maka nisan tafiya tsakanin gari zuwa gari sai su ce tsawon karatun izifi ɗaya ne ko izifi biyu saboda suna kiwon suna yin tafiya abinda suna yin tilawa yanda alqur'ani ya shige cikin wannan al'umma kenan to mu rike wannan mu sanya makan mu wurdi na alqur'ani wanda zamu kiyaye shi sannan kuma mu kokarin sanin ma'anarsa ta hanyar sauraron tafsiri da zuwa majalisan tafsiri gashi nan Allah ya albarkance mu da gidajen kafofin yaɗa labarai wanda a cikin wannan wata cike suke da yaɗa ilimin alqur'ani daban-daban wanda yake zai sa mutum ya samu daidai gwargwado a abinda Allah madaukakin sarki ya kowace masa na samun fahimtar alqur'ani sannan masu sallar tarawih a bayan limamai da suke sauke alqur'ani su ma su bakin kokarinsu wajen sanin ma'ana akwai waɗanda sukan ɗauki surar da za a karanta izifin da za a karanta ko juzu'in da za a karanta ko izifi da rabin da za a karanta kafin a yi sai su ɗauki fassarar alqur'ani da aka rubuta ko da Hausa ko da Turanci su karanta wannan matsa'in da za a karanta domin su fahimci ma'anar yadda yayin da ake karatu za su rinka halarto ma'anonin ayoyin da ake karantawa wanda wannan shi ya fi komai tsare zuciya daga waswasi ya rinka ɗibanta kuma shi ya fi komai sanya zuciyar ɗan adam zuciyar musulmi ta tasirantu da karatun da yake ji na tilawa da ake yi a cikin sallah domin babu karatun alqur'ani da ya fi lada ya fi tasiri irin karatun alqur'ani da aka yi shi a cikin sallah saboda haka yayin da mutum yake yayin da yake sauraron karatu shi ma karatu yake yi domin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin Jabir wanda hadisi ne hasan duk da yake waɗansu malamai sun raunana shi amma hadisi ne hasan bisa tahsinin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu imamun fa qira'atu al-imami lahu qira'a wanda yake da liman to karatun alqur'ani karatunsa ne shine nasa karatun saboda haka wanda suke sallah a bayan liman suke karatu wannan tilawar ita ce ta su ma kamar tilawar suke don haka kokarin sanin ma'anar kafin mutum ya zo a yi sallar ga wanda yake ba shi da karfin ilimin tafsiri ba shi da ilimin larabci wannan zai taimaka masa wajen wato illas wato sallarsa ta inganta domin Allah maɗaukakin sarki abin da yake duba a cikin sallar mu shine irin khushu'in da ke cikin zuciyarmu kuma hakika daga cikin abin da yake taimakawa na kushuyi a cikin sallah shine sanin ma'anar alqur'ani da mutum yake ji domin wannan shine zai sanya ya tasirantu da tilawar da yake ji zuciyarsa ta fuskanci sallar sa ta nutsu a cikin sallah wasu wasu yayi nisa daga cikin zuciyarsa Allah ya sanya mu a cikin waɗanda suke da wannan rabo Al-Qur'ani Allah madaukakin sarki ya ambace shi da cewa littafi ne mai tarin albarka ma'anar albarka shine alkhairi mai yawa mai dawama wanda baya yankewa saboda haka duk mai neman alkhairi mai yawa wanda yake dawaman mai wanda baya yankewa sawa'un alkhairin duniya ne ko alkhairin lahira ne to ya neme shi ta hanyar alkur'ani domin Allah ya sifanta shi da cewa littafi ne mai albarka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun wa hadha dhikrun mubarakun anzalna كتاب أنزلناه إليك مبارك وهذا ذكر مبارك أنزلناه كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب حكى الله يا أم بتوانا لتافي دوانا سفوفي أورا لي أفضل أتشين القرآن لتشيوا لتافي نيمي تارا البركة البركة سا كنا ديوا كما بابو لوكتين دميكي دمثلا نشيم بكاتا كالبركة القرآن إرون وانا لوكتي da al'ummar mu ta shiga cikin halin tsanani halin tashin hankali halin rashin aminci mu tawassuli da wannan littafi mai albarka Allah madaukakin sarki da albarkar dake cikin wannan alqur'ani ya yaye mana wannan tashin hankali waɗanda suke neman al'ummar mu da rashin kwanciyar hankali da tabarbarewar al'amura Allah madaukakin sarki ya mana maganin sharrin su da albarkar alqur'ani saboda haka mu tawassuli da wannan albarka ta alqur'ani mai alakar mu karfafa alaka ta alqur'ani yayin da muke majalisin da ake karatun alqur'ani majalisi ne da mala'iku suke nan majalisi ne da rahama take sauka majalisi ne da sakina take sauka mu tawassuli duk da wannan domin Allah madaukakin sarki ya yaye mana halin da muke ciki ana cikin karatu kana zaune sai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ka roki Allah mala'iku suna nan za su ce amin akan addu'arka la'alla da wannan addu'ar Allah madaukakin sarki ya karba ya yaye mana dukkan wannan tashin hankali da muke ciki ya canza mana daga halin tsoro zuwa ga halin aminci kada mu wulakanta kada mu karanta wato irin abinda zamu irin abinda bawa zai yi ma Allah domin Allah madaukakin sarki zukatan mu yake kallo mu yi ikhlasi mu yi gaskiya tare da Allah Allah ya ga wannan gaskiyar a cikin zuciyar mu sai Allah madaukakin sarki ya ba mu alkhairansa masu yawa Allah kada ya sanya mu a cikin waɗanda suke haramtattu wanda ake haramta musu alkhairin wannan wata da alkhairin alqur'ani kafin mu fara karatun tafsir kamar yanda tsarin mu ya kasance a duk shekara za mu rinka fara karatu bi idnillahi karfe 4 da kwata mu amsa tambayoyi minti 15 zuwa karfe 4 da rabi sannan mu yi karatu zuwa karfe 5 da rabi insha Allah haka zamu tafi duk da yake waɗansu saboda wajen ɗaukan kaset za su samu mushkila amma wannan sai su gyara yanda yake zai sauƙaƙa a gare su sannan zamu yi ƙoƙari insha Allah wajen tambayoyi mu rinka tsayyadewa da waɗannan mintuna 15 duk da wani lokaci kamar yadda yake ba ma wani lokaci ba koyaushe za a gama azumin watan Ramadan a bi bashin tambayoyi ba a amsa su ba kuma abin takeici alƙawari cewa a lokacin da ake yin karatuttuka na kwanakin mako za a amsa waɗannan tambayoyi da mai amsa tambayar da mai ajiye tambayar da masu tambayar duk sai amanta saboda haka gashi shekara ta dawo na san bi tsawon wannan shekarar ba a kawo mana tambayoyi ko da tambaya ko da guda ɗaya ba dan a ce ga tambayoyin azumi da suke ana bin mu bashi ba mu amsa ba to dan haka ɗan uwa sai a yi tuni in Allah ya sa mun ga ƙarshen wannan wata tambayoyi da ba a amsa ba kan a amsa su a cikin kwanakin shekara insha Allah zami kokari saboda yawan waɗansu tambayoyin suna da amfani matuƙa wani lokaci za dai mu kokari mu kiyaye wannan minti 15 bi idnillahi saboda ya zamanto kan cewa an samu wato yin karatun daidai gwargwado sannan ba za mu ce ga ranar saukewa ba fil ada wani lokaci muna saukewa ran 27 wani lokaci ran 28 daidai gurgurdan yanda karatun ya kai mu bi idnillahi ta'ala sannan akwai kafin mu shiga karatu abu na biyu da nake so ne magana akai shine tambayoyi sun yawa akan abin da ya samu abin da ya afku ga mafi yawan garuruwan mu na arewacin Najeriya dangane da tashin azumi na wannan shekara an yi sanarwa a farkon dare cewar babu rahoto na ganin wata da yazo dan haka watan Sha'ban zai cika za a yi azumi kwana 30 ba za a tashi da azumi ba sai gobe ranar Litinin ran Lahadi wannan shine sanarwa da tazo daga farko kuma wannan shine ma abinda waɗansu kasashe suka tafi akai musamman kasar Saudiya su ma sun yi sanarwa cewa ba a ga wata ba dan haka Sha'ban zai cika wata 30 to saboda yanayin sha'anin hanyoyin sadarwa da irin bincike na tabbatar da ganin wata da akan yi ma waɗanda suka zo suka yi shaida a wuraren a masarautun ƙasar nan baki ɗaya da kuma kan cewa sai an kai rahoto ya zuwa ga a fadar sarkin musulmi wanda kwamitin duban wata wadda suke ƙarƙashin fadar sarkin musulmi ta Sokoto ita ce ta ƙasa baki ɗaya su ma sai sun zo na sun tantance shaida abu yayi jinkiri ba a sanar da ganin wata ba sai bayan karfe 12 na dare da haka mutane da yawa sun kwanta da zimmar cewar gobe Sha'ban saboda haka ba su kwana da niyyar watan Ramadan ba waɗansu da suka tashi kafin sallar asuba suka samu labari saboda haka suka yi niyyar azumin watan Ramadan tunda sun yi niyya cikin dare azuminsu ya tabbata sun yi azumin watan Ramadan waɗansu sai da gari sai da suka zo sallar alfijir a masallaci suka ji labari a lokacin nan dare ya riga ya wuce kuma ya zo a hadisi duk da yake malamai da yawa sun inganta cewa maganar Abdullahi ibn Umar ce ba marfu'i ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa la siyama liman lam yubayyit siyama min al-layl babu azumi ga wanda bai kwana da niyyar yin azumi ba da daddare to kaga yayin da mutum ya zo sallar asuba dare ya wuce da haka sharadin niyya wajen jumhurin malamai shine mutum ya yi ta da daddare kuma ba a niyyar Ramadan sai an san Ramadan ya shiga waɗansu kuma sai da gari ya waye har ma sun ci abinci sannan aka ce musu ai an ga watan Ramadan to saboda haka waɗansu suka daburce tunda sun ci abinci za su kama bakinsu ne ko kuwa tunda ba su da ilimi Allah ya yi afuwa ga wanda ba su da ilimi su ci gaba da cin abincinsu saboda haka su rama wannan ko kuwa in sun kama bakin nasu shikenan wannan shine farkon azuminsu ba za su rama wani azumi ba ko ku za su rama wani azumi to duk wannan wujuh ne daban-daban da mutane da dama sun yi ta waya suna neman tambaya suna neman bayani don haka naga zan ɗan naga akwai ma'ana don saboda buƙatar lokaci na wannan sanin hukunci akan wannan zan yi ɗan bayani daidai gwargwadon abinda Allah maɗaukakin sarki ya sanar da ni akan wannan matsala na farko dai samun jinkiri wajen bayanin cewa watan Ramadan ya tsaya ba a samu bayani ba har sai tukuna lokacin da waɗansu ba za su iya yin niyya ba wannan ba abu ne wanda yake sabo ba a cikin addini a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya afku kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi ibn Abbas cewa qadima a'rabiyyun على النبي صلى الله عليه وسلم فشهد أنه رأى الهلال فصام وأمر الناس بالصيام يازو أتكين بواير النبي صلى الله عليه وسلم واتو حديث يتي واني بلار بنداج بكوي يازو سي شيدا چي وياغ وطن رمضان ياغ جنجر وطن النبي صلى الله عليه وسلم يتي متى يتي يتن بيش أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله kana shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne yace yana shaidawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumi ya umarni mutane yayi umarni mutane ya umarci mutane da su azumi saboda haka samun jinkiri wajen ganin wata ba wani abbani abuni na sha'ani musamman harkar yayin da al'umma ta yi yawa wanda ake bukatar ilimin sanar wato hanyoyin sadarwa saboda haka wannan dan ya faru ba wani abu bane kada mutane su rinka sakin baki akan shugabanni ko a rinka ganin akwai sake ko akwai rashin kulawa ko kuma waɗansu rinka cewa ai shi yasa masu tawaye suke mu shugabanni tawaye wannan duk kuskure ne wannan abu ne wanda yake yana afkuwa domin abu ne a tsaya a tantance a yi bincike abu ne wanda ake neman sa akan abinda yake na tsare addinin mutane tsare dukiya ma an yi tsantseni an yi bincike ballantana tsare addini saboda haka babu laifi a cikin wannan babu aibatawa ga shugabanni akan abinda suke kuma abinda suke na tara malamai domin a sani da kafu da komitoci da aka kafa na duban wata wannan daidai ne an kafa komitocin nan suna aiki a garuruwa da dama ba kawai kan ganin watan Ramadan ba saboda haka wannan na farko kenan abu na biyu yayin da ba a azumin watan Ramadan sai an tabbatar cewa gobe Ramadan ne sai a cikin dare za a yi niyya kan cewa gobe Ramadan ne dalili ɗaya daga cikin lafuzzan hadisin Abdullahi bin Umar a cikin Bukhari a cikin Sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasumu hatta tarawhu ay al-hilal kada ku yi azumi har sai kun ga jinjirin wata saboda haka dai halatta mutum ya ce to zan kwanta in an ga wata ina azumi in ba a ga wata ba ba na azumi ba a kwana da in tayi ruwa rijiya in ba tayi da shadda dole niyya ɗaya daga cikin sharuɗan niyya akwai ta zamanto jazima yankacciya ba baina baina ba la ilaha ula'i wa la ilaha ula babu taraddudi a cikin niyya sharaɗin ta ne ta zamanto jazima kuma ta zamanto muayyana a ayyana kada mutum ya ce to bari in kwanta da niyyar azumi in azumi in ta kama Ramadan Ramadan in ta kama ba Ramadan ba ta tawwi wannan shine azumin yawmush shak wanda annabi wanda Abu Hurairah yake cewa man sama yawmal ladhi yashakku fihi ko a wata riwayar man sama yawmash shak faqad asa abul qasim wanda yayi azumin ranar shakka to wannan ya saba ma abul qasim sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba a yin ta da wannan niyya to idan mutum bai san ci idan mutum yana shakkar gobe Ramadan ne ko ba gobe Ramadan ba to mumini kamata yayi ihtiyati ya tashi kafin asuba dan yayi bincike idan ya tabbata cewa Ramadan ne sai yayi niyya idan kuma ya kwana har sai da gari ya waye sannan gari ya waye bai bayyana ba cewa Ramadan ne to bai tafri cewa Ramadan ne ko ba Ramadan ba bai yi sake ba saboda Allah ya dauke mu wannan al'umma abinda ba su da ilimi akai to idan ya wayi gari sai da ya wayi gari sannan ya ji an ce wannan watan Ramadan ne to me zai yi jamahirin malamai sun tafi akan cewar zai kama bakinsa bal wannan shine sahihi shine ingantacciyar magana wanda sabaninta kuskure ne dalili hadisin Salamah ibn al-Aqwa da Rubay bint al-Mu'awwid ibn bint bin Afra dukkan hadisan a cikin Sahih Muslim suke dangane da azumin Ashura yayin da aka farlanta yin azumi yayin da aka farlanta yin azumin Ashura annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura masu yekuwa man kana qad akala man kana asbaha sa'iman falyutimma sawmahu wanda ya wayi gari yana azumi to ya cika azuminsa wa man kana asbaha muftiran ko kuma a wata riwayar wa man akala falyasum baqiyata yawmihi wanda kuma ya riga ya ci abinci to ya azumin sauran ranar ma'ana ya kama bakinsa domin a lokacin ya zamanto farilla kaga a lokacin suka san farillancinsa don haka ranar take da alfarma don haka sai su kama bakinsu shi yasa malamai suka tafi akan cewa to duk wanda ya wayi gari da Ramadan ya tabbata lokacin sai da gari ya waye ya sani cewa yau Ramadan ne ko da ku bayan ya ci abinci ne to daga ilimi ya zo masa cewa Ramadan ne to ya zamanto daga cikin in dai yana daga cikin ahlul wujub in yana daga cikin wanda wajibcin azumi ya hau kansa ma'ana yana da lafiya yana mazaunin gida kuma yana mai tsari ba mace ce wacce take al'ada ko jinin biki ba in dai yana daga cikin ahlul wujub wanda azumi ya wajaba akan su to yajibu alaihi al-insak wajibi ne ya kama bakin sa asali shine wannan hadisin na azumin rana ashura wannan kusan shine abinda malamai jamaahirin malamai suke akai shine ahlul mazahib suke akai idan ya kama bakin sa ma'ana ba zai ci ba zai fara azumin sa daga wannan lokacin to idan ya cika azumi yaya matsayin azumin wannan rana yake to shi ma wannan azumin wannan rana a wajen jama'irin malamai azumi ne wanda yake sai ya rama shi domin ba azumi ne cikakke ba bai cika ramadan ba domin an samu juz'i na ramadan da bai yi azumin sa ba an samu juz'i na ramadan da bai yi azumin sa ba domin azumi a cikin alqur'ani shine daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana Allah ta'ala ya ce fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl kun ga daga alfijir ne zuwa ga dare shine ake cika azumi da nassin alqur'ani dan haka wanda bai yi azumin wani juz'i na wannan lokacin ba bai cika azumi ba kuma Allah ta'ala ya ce wali tukmilul idda ku cika adadin kwanaki bai cika ramadan ba to tunda ku bai cika ramadan ba sai ya rama wannan shine kaulin jama'irin malamai kuma shine ya dace da wannan aya ta alqur'ani kauli na biyu shine kaulin shaykhul islam ibnu taymiya wanda waɗansu malamai suke fatuwa da shi yanzu cewa babu ramuwa a gare shi kuma wannan azumin zai kirga shi a cikin ramadan domin ya ce Allah ya dauke ma al'umma abinda suke da jahilci a kai bai san cewa ramadan bane saboda yayin da ya san cewa yau ramadan ne daga nan ramadan ya fara a kansa saboda haka sai ya cika azumi zuwa dare ko da kuwa rabin sa'a ya samu in dai yayi niyyar azumi in ya cika shikenan ba zai rama wannan rana ba domin Allah ya sauke ma al'umma abinda suke da jahilci a kai Allah ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana yace qad fa'altu to wannan ya daga cikin wannan abinda muka manta ko muka yi kuskure ba da ganganye ba to Allah ya yafe mata wannan shine ijtihadin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah don ba nasi bane ijtihadi ne yayi ba nasi bane dalilin sa na biyu shine ahadisin da muka ambata na azumin Ashura Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wanda ya riga ya ci abinci to ya cika sauran roni ya cika azumin sa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce su rama ba yace Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce su rama ba tunda ku bai ce su rama ba ya nuna kan cewar wanda duk yayi irin wannan yana da azumin ramadan ba sai ya rama ba kamar yadda su ma waɗannan suke da azumin ashura ba a ce musu su rama ba sauran malamai su saba masa akan wannan na farko rashin ilimi yana sauke laifi ne amma baya sauke rashin ingancin ibada in bata inganta ba rashin ilimi yana sauke laifi ne kawai amma yayin da ya bayyana kan cewa bai yi ibada a bisa ingantacciyar fuskar ta ba to sai ya rama ta da abinda yake shine ingantacciyar fuska kuma saboda ka'idar da malamai suka faɗa la ibrata bi dhannil bayyin khata'uhu shari'a ba ta kula da zato wanda yake kuskuren sa ya bayyana yayi zato akan cewa wannan rana ba ramadan bane saboda haka bai tashi da azumi ba daga baya ya san cewa ramadan ne sai ya soma azumi to wannan lokaci da yace ba ramadan bane yayi kuskure wannan kuskuren nasa shari'a ba ta lura da wannan dan zato yayi ba yaki ne yake da shi ba zato ne a mafi ingancin saninsa yau ba ramadan bane saboda an sanar cewa yau ba ramadan bane
su kuma da suka sanar cewa yau ba Ramadan bane ba yaqini suke da shi ba 100% saboda wanda ya sani bai zo musu ba saboda haka suka yi aiki da abin da suke da shi to wannan daga baya bayyana cewa kuskure ne to abin da aka gina shi akan kuskure ba shi da inganci bisa wannan kaida la ibrata bil dhanni al bayyin khata'uhu sannan kasancewar ba a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da sirama ba wannan ba dalili bane domin adamun naqli la yadullu ala adamil wuqu rashin biwai ruwaitowa ba yana nuni bane akan rashin afkuwa domin akwai ihtimal akwai yuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su ga ilimin su as-sabiq na kan cewar idan ba su cika azumi ba a fuskar da take za su rama to bisa wannan ihtimalin kuma sannan bisa al-ihtiyar dan mutum yayi ibada a fuska ingantacca tunda Allah ta'ala ya ce wali tukmilul idda yayi haka ne ya farlanta mu wannan dan mu cika adadin kwanaki kai kanka ka san ka ci a cikin Ramadan ranar Ramadan ce waɗannan sa'o'in na Ramadan ne ka ci abinci ko kuma baka yi niyya ba sannan kuma a ce shikenan ka samu Ramadan akwai dan so ihtiyati a cikin addinin ka inde kana so ka samu wannan wali tukmilul idda ka cika adadin kwanaki karama wannan rana karama wannan rana domin asalin ibada tana da al'ada wal qada tana da cikata tana da kuma ramuwarta asali shine sallah wanda ya bacci ko ya manta sallarsa ya rama la qada laha illa zalik ba ta ramuwa illa wannan saboda haka akwai al qada ramuwa kuma sannan ramuwan nan tahkil ada irin yadda ada take irin yadda ada'i yake irin yadda yinta ta asali yake haka ita ma take ladan za su dinde ne domin abin da ya sa azumin naka bai cika ba saboda kana da uzuri uzurinka shine rashin sani bal ba ma rashin sani ba kuskure tunda kai kana da sani cewa an gaya maka cewa gobe ba Ramadan bane saboda ka kai bakin kokarinka babu tafrif a kanka babu gazawa babu gajiyawa babu ganganci to sai dai baka yi ibada a fuskar da take ingantacca ba dan haka sai karama ta wannan shine mazhabar Malik shine mazhabar Shafi'i shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal kuma shine malaman mu suke fatwa da shi shine fatwar malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti kuma shine abinda Sheikh al-Uthaymeen ya rinjayar a cikin littafin sa shine fatwar Sheikh bin Baz Allah ya ji kansu baki daya kuma wannan da shine nake fatwa za ku ji sabanin wannan wajen wadansu wani da hujja wani ba da hujja ba duk wanda zai yi magana akan wannan sawa'un da qaulul jumhur ko ba da qaulul jumhur ba mas'ala ce ta ijtihadi babu nassi a ciki babu nassi a ciki amma a cikin ijtihadin dalilin da ni ya furinjaya gare ni shine abinda jumhurun malamai suke akai mazhabar Malik da Shafi'i da Imam Ahmad kuma shine nake yin fatawa da shi Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta tafsirin da zamu karanta inda zamu tashi a cikin karatun mu na tafsiri suratu tauba insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله من الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا وإن توليتم فاعلموا
Allah Ta'ala yace bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen. Wannan kubutar Allah, kubuta daga Allah, barranta daga Allah da manzansa ya zuwa ga waɗanda kuka yi alƙawari da su daga cikin mushrikai. Fasihu fil ard, dan haka ku yi tafiya a bayan ƙasa, ya ku mushrikai waɗanda kuka yi alƙawari tare da musulmi. Arba'ata ashhur, tsawon wata hudu. Wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah, kuma ku sani cewa kuma ba masu gagarar Allah bane. Wa anna Allah mukhzil kafirin, kuma ku sani cewa Allah mai kunyata kafirai ne. Wa adhanun min Allah wa rasulihi, sanarwa mai zuwa daga Allah da manzansa. Ila an-nasi, ya zuwa ga mutane. Yawmal hajjil akbar, a ranar hajji babba. Ranar hajji babba ita ce ranar babbar sallah. Anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasulu, wannan sanarwa tana cewar Allah bari'un min al-mushrikeen, mai barranta ne daga mushrikai, wato mai kukuta ne daga dukkan wani alkawari tsakaninsa da mushrikai. Wa rasuluhu, manzansa ma haka, mai barranta ne daga mushrikai. Fa in tubtum, ya ku mushrikai in kun tuba, fa huwa khairun lakum, tuban shine mafi alkhairi a gare ku. Wa in tawallaytum, idan ku kuka juya baya ga barin imani da tuba da dawowa ga imani da shiga cikin musulunci, fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah, to ku sani fa ku ba masu gagara Allah bane. Wa bashiril ladina kafaru bi'adhabin alim, kai ma kafirai bishara da azaba wadda take mai radadi. Wannan shine bayanin waɗannan ayoyi da muka karanta. Wannan sura da muka bude da ita suratul bara'a ko suratul tauba, wannan suna nata da shine yafi shahara, suratul tauba da kuma suratul bara'a. Haka yazo a hadisin Zaid ibn Thabit a cikin sahihul Bukhari, cewa yayin da yake bibiyan ayoyi na Al-Qur'ani, duk aya da zai rubuta ya tabbatar da, duk aya da zai rubuta ya tabbatar da cewar ya same ta a wajen sahabbai, yace bai samu karshen abin da ya samu shine surar Bara'a, ya samu ayoyin ta biyu na karshe a wajen Abu Huzaima, ya samu a wajen Abu Huzaima ayoyi biyu na karshen suratul Tauba. A wannan hadisin a cikin Bukhari ya ambace ta da sunaye biyu, yace karshen abin da ya samu suratul Bara'a, kuma karshen ya samu ayoyi biyu na karshe na suratul Tauba a wajen Abu Huzaima. Saboda haka ga ambace shi da waɗannan sunaye guda biyu. Haka zalika Ibn Abbas ma ya ambace shi da suratul Bara'a. An kira ta da suratul Bara'a saboda da shine farkon ayar bara'atun minallah, wato kubuta da kuma kubuta daga wato ganin wani laifi wajen warware alkawari, ko kuma kubuta daga ganin ayi tuhuma da ha'inci, shine ma'anar bara'a din. Shine kuma ake cewa da Hausa barranta, wato babu wani abu tsakanin mutum da waninsa, wanda da suke da wani abu da ke tsakaninsu. To in aka barranta, shine wato an yanke dukkan wata alaka. Shine dalilin da yasa aka ce mata suratul bara'a. An ce mata kuma suratul tauba saboda abin da ke cikinta na saukan tuba na waɗannan as-salasatul ladina kullifu, waɗannan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam masu gaskiya da suka kifuta yakin Uhud, kuma ba su da wani uzuri ko ba su yi ƙarya ba, suka yi gaskiya, Allah ya karɓi tubansu. To shi za a ce mata suratul tauba, surar karɓar tuba, albarkar waɗannan, kun ga jama'a, albarkar gaskiya, har saboda gaskiyarsu Allah ya karɓi tubansu, aka ambaci surar Al-Qur'ani da sunan wannan tuban nasu. Albarkar gaskiya mana, Allah ya samu a cikin masu gaskiya. To wannan shine sunaye guda biyu da suka fi shahara na wannan sura, amma akan ce mata al-azab saboda abin da yake cikinta na azaba da saukar kansakali akan kafirai da munafikai. Ana ce mata kuma al-fadhiha, mai kunyatawa. Ana ce mata al-bahthu, al-bahid, ana ce mata al-bahthu, wato mai bincike. Ana ce mata al-munaqqira, mai kwakulo abin da ke cikin zukata, ta bayyana su, ta bayyana su fai, saboda yanda ta rinka bayyana abubuwan da ke cikin munafikai da suke cewa wa minhum wa minhum wa minhum. duk waɗannan suna daga cikin sunayenta babu bismillah a wannan sura bisa ijma'in sahabbai ba su yi sabani ba yayin da suka rubuta alqur'ani ba su sa mata bismillah ba a nan wajen wajen taujihin rashin sanya bismillah din akwai fuskoki da dama da malamai suka ambata mafi ingancin su shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi umarnin a sa mata basmala ba saboda haka sahabbai ma ba su sa mata basmala din ba wannan shine mafi inganci waɗansu kuma sun kawo fuskoki daban-daban a cikin su akwai na riwaya kamar cewar yayin da aka rubuta alqur'ani a zamanin sayyidina Uthman suna zaton cewar shin sura ɗaya ce ita da suratul anfal ko ka surori ne daban saboda haka sai suka yi sakin layi ba su sa bismillah ba wannan hadisin idan ya inganta zai nuna kan cewar bisa ijtihadi ne kenan suka yi tare da cewar ijtihadi yayin da ya zamanto an yi ijma'i a kansa ya zamanto hujja kuma yana da mustanadi ya zamanto ijma'i malamai sun yi ijma'i dukkan musulmi al'ummar musulmi sun yi ijma'i cewa sura ce amma ko ba a sa mata bismillah waɗansu kuma suka ce shi ma sahabbai ba su sanya mata basmala ba bisa la'akari da al'adar da al'ummar larabawa take a kai cewa yayin da suke rubuta wasiƙa ta warwarewar alƙawari tsakanin al'ummar su ko kuma tsakanin ƙabila da wata ƙabila da aka yi da alƙawari idan suna so su sanar da ƙabilar cewa alƙawari ya warware to ba sa rubuta bismikallahumma saboda bismikallahumma da sunanka ya Allah kace wannan ai rahama ce yanzu ko muna cewa ba mu ba ku ba alƙawari wannan abu ne wanda yake abin ki saboda haka sai ba sa rubuta sunan Allah saboda haka suka ce ishaji ne akai ba a sanya bismillah basmala ba saboda abinda bismillah ta kunsa na ar-rahman ar-rahim wanda yake duni ga rahmar Allah saboda haka a warwarewar alƙawari kuwa abu ne wanda yake nuni ga saukar ga gaggawar saukar azaba tunda yaki azaba ne yayin da aka warware alƙawari na zaman lafiya aka ce yanzu babu sauran zaman lafiya ko yaushe yaki zai iya afkuwa yaki ku tashin hankali ne azaba ne saboda haka sai ba a sanya bismillah ba wadda take tana shimfiɗa ne ga abin da za a ambata na abubuwan rahama sai amma da yake wannan za ta bayani ne ga sabubban abin da yake zai kawo wato yaƙi da saukar azaba sai ba ambaci wannan ba wannan waɗansu malamai sun ambace shi bisa ijtihadi Allahu a'lam da ingancinsa amma abu ne wanda yake mana da rauni a ce al'adar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rusa ta al'adar larabawa a ce kuma ita ake la'akari da ita wajen karatun alqur'ani dan al'adar larabawa ce cewar su idan za su warware alƙawari ba sa bismillah babu dalili da kan cewa an yi ikrarin wannan al'adar ballantana a ce har shine dalilin da yasa aka yi aiki da ita wajen rashin basmala a cikin alqur'ani dan haka wannan yana da rauni abin da yake mafi inganci shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarci sahabbai da su ba a ji shi ya karanta ta da bismillah ba kuma sahabbai ba su karanta ta da bismillah ba saboda haka ta tabbata ba a mata basmala wajen hikimar me yasa aka yi to la'alla waɗansu sa iya kawo wannan a bisa hikima wanda kuma wannan ya dace da irin tunaninsu wanda ta yiwu ya zamanto sun yi daidai su samu lada biyu ta yiwu ya zamanto ba su yi daidai ba su samu lada ɗaya akan ƙoƙarinsu na wato bayyana ma'anar alqur'ani Allah ta'ala ya ce bara'atun min Allah wa rasulihi ku fita daga Allah da manzansa wannan akwai fuska biyu fuska ta farko shine ku fita wannan sura ku fita ce sanarwar bara'a ce daga Allah da manzansa saboda haka jumla cikakkiya bara'atun min Allah wa rasuli ai bara'atun ka'inatun min Allah wa rasuli ku fita wadda take mai tabbata daga Allah da manzansa to abinda waɗansu za su yi magana a nan malaman harshen larabci shine za su ce ai a larabci ba a fara magana da kalma wadda take ba sananna ba ba ma'arifa ba wannan ku nakira ce ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة وحلفة فيكم فمائل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل أي كما يندم يخلاص أيك باء قار مجنى دنكرة ما لم تفد انت مطور بات دمعان بات باد وتفائدة بات وانا أكي فائدة شيني يعين دا أكتش براءة وتونا وننوئي نين براءة ba kowace irin bara'a bace wani irin nau'i ne na bara'a wanda kuma wannan nau'in na bara'a to ya zo ne daga Allah da manzansa domin warwarewar alƙawarin Allah Allah ya sanar cewa ya warware alƙawari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar cewa ya warware alƙawari ba kamar wani gama garin mutum ne ya ce ya warware alƙawari ba saboda Allah baya warware alƙawari saboda ha'inci baya warware alƙawari saboda ya ji tsoro baya warware alƙawari saboda yayi da na sani ko saboda haka bara'a da take daga wanda za a sifanta wanda za a bada labarin da cewa daga Allah take wani nau'i ne na bara'a shi yasa aka ce at-tanwi' shine ya sanya ibtida'i wato fara maganar da nakira wadansu kuma suka ce fuska ta biyu ta irabin wannan suka ce wannan labari ne asalin kalmar an shafe mubtada wato hadihi bara'atun min Allah wa rasuli wannan sura da za a karanta bara'a ce daga Allah da manzansa to kaga anan wajen duk babu wannan tafjirin tanwi'i da wane ne ala kullin mu a Hausawa abinda zamu fahimta a cikin wannan ko da ma'anar farko ko da ma'ana ta biyu shine cewa wannan surar tana bayanin cewar Allah yana sanar da cewar ya kubuta daga dukkan wani alƙawari da musulmi suka kulla tsakanin su da mushrikai haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kubuta daga wannan ya barranta daga wannan wannan ka'ida ce ta musulunci cewar idan mutum yayi alƙawari da wani to kada ya warware alƙawari idan ba zai iya cika alƙawarin ba to ya sanar da shi to alƙawari da ke tsakanina da kai yanzu babu shi amma kada shi a kashin kansa ta fuskar kansa ya dauki matakin da zai nuna warwarewar alƙawari ba a yin unilateral kace kai ka warware sai ka sanar da shi shi yasa Allah a cikin su mun karanta a tafsirin mu na bara suratul anfal Allah ta'ala yace wa in ma tahafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'ini idan kana jin tsoron wata wani ha'inci daga mutane da kai alƙawari da su cewa su za su warware alƙawari fambit ilaihim to ka jefar musu da nasu alƙawarin ala sawa ku zamanto daidai wa daida wajen sani kan cewa babu alƙawari a tsakanin kada ka zamanto alha'ini kace ai su ma ne ma suke simin ha'inci tunda na san ne ma suke simin ha'inci kafin su yi ni ne ma ganin su a lokacin nan waye ya ha'inci su da ake tsammanin za su yi ko ka kai da kai kai da kai su ba su ba tsammani ake to yayin da kake tsammani ba a ce ka zauna ka zama dolo ba yayin da kaga suna take-taken za su warware alƙawari kada ka ne to bari zauna in gani za su warware a lokacin da za su warware su same ka ba ta kan su maka illa to kai daga zarar ka san wannan intelligence ɗinka ya nuna maka binciken leƙen asirinka da tunaninka da amfani da kaifin hankalinka da basirarka ya nuna maka za su warware alƙawari to ka sanar da su cewa to alƙawarin nan da ke tsakaninmu yanzu babu shi mu da ku duk ɗaya ne saboda haka kowa ta saka fushi shi wanda ya samu wanda ya dauki matakin farko na kai hari ko na yin abin da yake zai illanta a abokin alkawarinsa to wannan kuma ya rige dabararsa amma dai kowa a bisa sani yake to shine dalilin yin wannan dan saboda haka hikimar saukar wannan ayar dan a nuna mana cewa alkawari ba a ha'intarsa kuma Allah baya son masu ha'inci Allah baya son a masu ha'inci ha'inci ba halin mumini bane ha'inci ba halin mumini bane ka je ka samu mutum ya sakankance ya amince maka sannan kai kuma ka ha'inci shi wannan ba halin mumini bane ka sanar da shi cewa babu aminci tsakaninmu to shine Allah ta'ala yi Allah ta'ala yace bara'atun min Allah wa rasuli ila alladhina ahadtum min al-mushrikin yazuwa ga wato kubuta daga Allah da manzansa ya zuwa ga wanda kuka yi alkawari da su daga mushrikai kaga ba a ce zuwa ga wanda Allah ya alkawari da su ba daga mushrikai wanda ku kuka yi alkawari da su domin ku wa kullu alkawarin amma wannan yana nuna mu'minai ɗan gatan Allah ne alkawarin da suka yi alkawarin da mu'minai suka yi Allah ya dora ma kansa shi ma nasa ne dan haka yake cewa yanzu ya warware wannan alkawarin ya barranta daga gare shi wato ku warware wannan ya nuna muhimmancin jama'ar musulmi yanda yayin da suka hadu akan su tabbatar da abu suka yi shi da kalmar Allah to Allah ma ya dauka ya sa ma kansa kaga ne su ne suka yi karkashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce ahadtum ya ku mu'minai alƙawarin da kuka yi ya ku mu'minai wato kun yi shi karkashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan ya nuna dukkan alƙawarin da musulmi za su kulla a sifar su na jama'a da shugabanci inda sun yi ne da sifar shugabanci to ba ya lazumci musulmi ba gabaki daya Allah ma ya mayar da shi nasa alƙawarin dan ga shi alƙawari ne da musulmi suka yi dan alƙawarin da musulmi suka yi da mushrikai nau'i daban-daban ne akwai alƙawarin ranar Hudaybiya wanda an yi shi kusan shekara uku kafin saukar wannan aya tunda alƙawarin Hudaybiya an yi shi shekara ta shida suratul bara'a kuwa ta sauka a lokacin yakin tabuk ne yakin tabuk ko an yi shi a watan rajab na shekara ta tara bayan hijira aka dawo daga yakin a cikin ramadan saboda haka kun ga a cikin akwai shekara uku tsakanin Hudaybiya da saukar wannan sura Hudaybiya an yi ta cikin Dhulqa'ida a shekara ta shida bayan hijira to kaga in Dhulqa'ida shekara bakwai ta zagayo shekara daya shekara takwas shekara biyu Dhulqa'ida shekara ta tara ta zagayo shekara uku to shekara uku ma bata cika ba sauran wata biyu to wannan alƙawari da Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi suka yi tsakanin su da mushrikai na Qurayshawa shine babban alƙawari da musulmi suke akai alƙawarin nan an yi shi da shekara goma cewa babu sauran yaki a jazirar Larabawa babu yaki tsakanin musulmi da Quraysh wanda kuma duk yake da sha'awa ya shiga cikin alƙawarin zaman lafiya da taimakon juna tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam a kyale shi wanda ma yake so daga cikin kabilun Larabawa ya shiga cikin alƙawarin wala'i tsakaninsa da mushrikai Quraysh yayi mafiya yawan Larabawa sun yi shiga tare da Quraysh saboda dama Quraysh su ne shugabannin Larabawa kuma ana ganin wannan wani abu ne sabo ba tabbas ba zai ci ko ba zai ci ba addinin musulunci saboda haka da yawa sun fi ganewa su roƙe tare da mece ana ganin Quraysh su ne masu cin mafiya yawan Larabawa haka suka shiga alƙawari tare da Quraysh kaɗan ne wanda suka shiga tare da manzon Allah sallallahu wasallam akai har tsawon shekara goma to Allah ya ce wannan alƙawari ya ƙare akwai alƙawari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsakaninsa da waɗansu kafirai daga cikin ahlul kitab to duk wani nau'in alƙawari da aka yi tsakanin musulmi da mushrikai Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan alƙawari ya ƙare ma'ana Allah ya barranta ma'anar barrantar Allah shine idan aka yi wani abu da yake nuna ba a yi riƙo da wato sharɗin wannan alƙawari ba kada a kawo jefa tuhuma a kan musulmi da kan cewa su ha'inai ne shine ma'anar barrantar Allah to sannan Allah ta'ala ya ce fasihu fil ardi arba'ata ashhurin ku yi tafiya a bayan ƙasa wata hudu an ba ku dama ku yi tafiya wata hudu ma'ana kuna da ƴanci ya ku mushrikai yanzu a lokacin da aka saukar da wannan surar abinda ake ce ma geopolitics tsarin siyasa ya canza da an yi alkawarin lokacin musulmi a madina kawai suke yanzu ga baki daya babu sauran Quraysh an yi fatuhu makka a shekara ta takwas makka ta fadi babu sauran hijira mutane ba ta hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ina musulmi kasar musulmi ce yanzu jazirar larabawa ta zama darul islam baki daya saboda haka geopolitics din ya canza shi yasa sai aka ce fasihu fil ardi kuna da dama ku yi tafiya a bayan kasa domin yanzu sun zamanto ba su da mulkin kansu suna karkashin daular musulunci zaka ce to an ba ku dama ku yi tafiya a bayan kasa wata hudu wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi amma ku sani cewa ku ba masu gagara Allah bane cewa Allah madaukakin sarki wato yana da iko akan ku da wasiɗar ikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daular musulunci a kansu, wato suna karkashin daular musulunci ko ba za su gagari hukuncin Allah ba. Wa anna Allah mukhzil kafirin, kuma cewa Allah zai kunyata kafirai, wannan wa'idi ne, ban tsoro ne na kan cewar to ƙarya fa ta ƙare, ba su da zabi, ba su da wajen zuwa. Idan ma sun ce za su fita daga nan ne su tafi daular Rum, ba za su gagara Allah ba, daular Rum za ta fadi. In ma sun ce za su tafi daular Farisa, ba za su gagara Allah ba, daular Farisa za ta baci, za ta fadi. In ko sun ce za su zauna a nan, to fa za su zauna cikin wulakanci ne, domin Allah zai wulakanta, Allah mai kunyata kafirai ne. Saboda haka menene zaɓinsu? Zaɓinsu kawai shi ne su musulunta, domin yanzu tsarin ya canza. Tunda dama me yake hana su musulunci? Ba wai cewa ba su san addinin gaskiya ba ne, kawai suna kin shiga musulunci ne saboda kinsu ga shiga ƙarƙashin hukuncin daular musulunci. Dalili ne na siyasa, ba dalili ne na wato itikadi ba. To yanzu tunda geopolitics din ya canza, shine sai Allah madaukakin sarki ya ambata musu wannan. To wannan shine ayoyi guda biyu na farkon wannan sura, wadda kusan gabaki ɗayanta tana magana ne akan daular musulunci da alaƙarta da makiyanta na waje da makiyanta na ciki. Daular musulunci da alaƙarta tsakanin da makiyanta na waje da makiyanta na cikin gida, da yanda ta'amulin yake kasancewa. Saboda haka a kusan duk abubuwan da zai zo a cikin wannan surar tana da alaƙa da wannan darasi ne. Saboda haka za mu tsaya a nan wajen, sai in Allah ya kai mu sai mu tashi aya ta uku insha Allah. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ هذا البلد وأهله من كل سوء ومكروه. اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم وفقنا لصيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن وفق لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا يا ربنا في هذا الشهر من المقبولين لديك يا رب العالمين. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا أهل الصيام والقيام في هذا الشهر يا رب العالمين وتلاوة القرآن. اللهم وفقنا لتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هموم المسلمين، اللهم نفس كرباتهم، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.